Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa 102.5, sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da normal har ma da niyyar murya arewa. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da safiyar yau Alhamis 11 ga watan Agusta shekara ta 2016. Ni ne Sarfila Hashim Gumel tare da Ladan Ibrahim Aiwa da masu sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai.
Jami'ai a kasar Turkiyya sun ce mutane 8 ne suka mutu sakamakon tagwayen harin da ƴan tawayen Kurdawa da ke kudu maso gabashin kasar suka kai. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce za ta dakatar da buɗe wuta na tsawon sa'o'i a yankin birnin Aleppo na ƙasar Siriya domin a samu damar gittawa da kayayyakin jin kai a birnin zuwa ga birnin wanda ke cikin damuwa. Gwamnatin ƙasar Sudan ta kudu ta ce ba za ta lamunta da yarjejeniyar da ake rarrabawa ba a kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya.
Kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin namu na safiyar nan za ku ji rundunar sojan Najeriya ta kafa wata kotun soja da za ta ladabtar da wasu jami'an soja har 20. Kowane irin laifi suka yi?
Some of them have committed offenses that have to do with selling of ammunition. Some of them are involved in some other behaviors.
Muna dauke da cikakken rahoto kan wannan batu. Za ku mu tsallaka jamhuriyar Niger inda hukumar da ke kula da bakin haure ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayawa wasu bakin haure matasa horon sana'o'in da za su taimaka musu.
Mun fiddo wani sabon salo na taimaka ma bakin haure basu kan yanda za su yi su isa gida lahiya kuma su isa da wani ilimi wanda za a taimaka musu.
Haka kuma Grace Alheri Abdu za ta kawo mana maimaicin shirin domin iyali, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum. Jami'ai a ƙasar Turkiyya sun ce mutane 8 ne suka mutu sakamakon tagwayen harin da ƴan tawayen Kurdawa da ke kudu maso gabashin ƙasar suka kai. Hawa kuma mutane da dama suka samu rauni. ƴan tawayen dai na jam'iyyar ma'aikata da ake kira Kurdistan Workers Party ko kuma PKK a takaice sun tada bom ne a gefen hanya a garin Kiziltepe da ke yankin gundumar Mardik, inda hakan ya yi dalilin mutuwar mutane uku nan take. Kana wasu 25 suka samu rauni daban-daban cikin waɗanda suka ji katako har da yara ƙanana su 5. Hawa kuma wata mota ɗauke da bamabumai ta yi bindiga da niyyar auna 'yan sanda a wani ɓangaren sanannen birnin tarihin nan na Diyar Bakir. Kuma hakan ya yi dalilin mutuwar mutane 5 fararen hula. Kana wasu 12 sun samu rauni daban-daban. Duka bamabuman da aka tayar an tada su ne da niyyar kaiwa 'yan sanda hari, amma kuma sai ya faɗa kan fararen hula. Wannan harin bom din ya zo ne ƴan sa'o'i kaɗan bayan an danganta laifin kashe wasu sojoji hudu tare da jima wasu 9 rauni da kungiyar ta PKK. Wannan abu dai ya faru ne a kusa da bakin iyakar ƙasar Iraki. Sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya aika wa ƙasar ta Turkiyya da saƙon jaje da kuma waɗanda wannan lamari ya rutsa da su. Kana ya bayyana goyon bayan Amurka na haɗa hannu da ƙasar ta Turkiyya domin yaƙi da ƴan ta'adda. Duka dai kasashen biyu suna kallon kungiyar PKK a matsayin ta ƴan ta'adda ce.
Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce za ta dakatar da buɗe wuta na tsawon sa'o'i a yankin birnin Aleppo na ƙasar Siriya domin a samu damar shigar da kayayyakin jin ƙai ga birnin wanda yake cikin damuwa. Ƙasar ta Rasha ta ba da wannan sanarwa ce jiya Laraba. Ta ce daga yau Alhamis ƙarfe 10 zuwa ƙarfe 1 na ƙasar ta Siriya za ta dakatar da buɗe wuta. A ranar 30 ta gabata ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci samar da wani lokaci na musamman cikin kowane mako domin a iya shigar da kayayyakin jin ƙai ga mabuƙata a yankin na Aleppo. Lokacin da wannan sanarwa ta kai ga kunnen babban jami'in kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya, Stephen O'Brien, ya shaidawa taron manema labarai cewa zai yi na'am da duk wata sanarwar da za a bayar muddin dai hakan zai sa kayayyakin jin ƙai su kai ga 'yan gudun hijira. Kalaman O'Brien na baya-bayan nan dai shi ne wanda ya ce mutane sama da miliyan 2 ne a Aleppo ba su da ruwan sha da hasken wutar lantarki. Ya ce a samu wannan biyan bukata ko ana nema akalla sau'i 48 ne da manyan motocin ɗaukar kaya za su iya jigila.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Gwamnatin kasar Sudan ta Kudu ta ce ba za ta lamunta da yarjejeniyar da aka yi rarrabawa ba a kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin a wajen cikin kwamitin tsaro ta Majalisar Dinkin Duniya wanda ke kiran cewa a aika da wasu sojojin yankin raya gabashin kasashen Afirka zuwa birnin Juba da ma wasu sassan kasar da yaki ya daidaita. Ministan yaɗa labarai na kasar Michael McCoy ya ce kasar ba za ta yarda da wannan waɗannan sojojin ba musamman a ce suna karkashin kulawar Majalisar Dinkin Duniya. Domin wannan zai rage wa kasar martabanta na kasa mai cikakken yancin kanta. Majalisar Dinkin Duniya dai ta samar da wani kuduri wanda aka tattauna a zauren taron kwamitin tsaro na majalisa a New York. Su ma shugabannin kasashen yankin gabashin Afirka sun gudanar da taro a Addis Ababa domin tattauna yadda za a ba da wannan kariya daga yankin kasar ta Sudan ta Kudu take. A cikin satin ta gabata ne dai a New York kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya ta ƙara tsawon wa'adin da ta baiwa kwamitin na musamman mai aiki a ƙasar ta Sudan ta Kudu wanda kuma idan ba ta bi wannan tsarin ba wa'adin zai kai ƙarshe gobe Juma'a. Sai dai kafin gobe din shugabannin yankin kasashen Afirka ta gabas da abokansu suna sake duba wannan damar tare da yi mata kwaskwarimar da suke jin ya dace. Wasu daga cikin batutuwan da ake tattaunawa ko a wannan taron sun haɗa da ko dai a bar kwamitin nan mai aiki na musamman a ƙasar ta Sudan ta Kudu damar hana saye ko sayar da makamai da jiragen sama ga gwamnati da kuma ƙungiyar 'yan tawaye musamman waɗanda ke faɗa a ƙarƙashin SPLA wato Sudan People Liberation Army.
Mummunar zanga-zanga da ta auku a ƙasar Habasha cikin satin da ya gabata ya biyo bayan wata takurawar da wani ɓangaren ƙasar yake ganin ana masa ne. Sai dai kuma wannan zanga-zangar na iya kawo manyan ƙabilun ƙasar waje ɗaya domin ko sun ce abu guda ne ke damunsu. Wannan ne ma ya sa wasu masu kula da al'amuran yau da kullum suka ce ba mamaki ake samun wani sabunta a ƙara samun wani tashin hankali a ƙasar. Yanzu haka dai kusan mutane 100 da aka kashe kuma jami'an tsaro ne suka auka musu. Suka murƙushe waɗanda masu zanga-zangar a cikin ƙarshen makon da ya gabata. Jami'ar adawa ta ƙasar ita da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International suka ce jami'an tsaro sun buɗe musu masu zanga-zangar wuta abin da ya yi dalilin mutuwar wasu daga cikinsu. Gwamnatin ƙasar ta Habasha ta ce wannan ba laifin kowa ba ne illa na 'yan adawa domin ko su ne suka shirya zanga-zanga ba tare da sun nemi izinin yin hakan ba. Mai magana da yawun gwamnatin ƙasar ya ce masu zanga-zangar wasu suna ɗauke da makamai ciki ko har da bom. Sai dai 'yan adawa sun ce hakan ba gaskiya ba ne. Masu zanga-zangar ba sa ɗauke da kowane irin makami kuma suna gudanar da zanga-zangar cikin lumana.
Yar takarar shugaban ƙasa Amurka a ƙarƙashin tutar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton jiya Laraba ta roƙi 'yan jam'iyyar Republican da ma masu takara a ƙarƙashin Independent da su jefa mata ƙuri'a. Hillary dai tana son ta yi amfani da wannan damar ce biyo bayan cewar da abokin karawarta na jam'iyyar Republican Donald Trump ya yi na cewa a yi mata tijara.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojan Najeriya Shiya ta bakwai da ke garin Maiduguri ta kafa wato kotun soja da za ta ladabtar da duk wani jami'in soja da ya aikata ba daidai ba lokacin da yake gudanar da aikinsa. Ga Haruna Dauda da ƙarin bayani.
A jiya ne dai kwamandan riko na rundunar sojan Najeriya Shiya ta bakwai da ke garin Maiduguri, Brigadier General Victor Zoku ya kaddamar da wannan kotu a garin Maiduguri. Ya ce yanzu haka akwai mutane 20 da suke gaban wannan kotu wanda kuma za a soya musu shari'a a yau saboda aikata wasu laifuka daban-daban.
In the course of our counterinsurgency operations, some personnel, officers and soldiers have erred in the law. Some of them have committed offenses that have to do with selling of ammunition. Some of them are involved in some other behaviors that is contrary to the ethics of professional conduct of officers and soldiers during operations like this.
Yace lokacin da muke gudanar da yaki da waɗannan 'yan ta'adda, wasu daga cikin jami'an mu sun aikata ba daidai ba. Wasu ma har laifin saida makamai suka yi, wasu kuma sun sabawa dokan aikin soja ne. Lokacin da suke gudanar da aikin su na soja, musamman ma na wannan aiki da muka sa a gaba na yaki da waɗannan 'yan ta'adda.
While fighting insurgency, we are mindful of the fact that we have to be above board. we have to be extremely professional.
Yace idan muna aiki da wannan yan ta'adda, dole ne kuma mu tabbatar cewa mun yi aiki bisa doka ga oda. Dan mu kurarru ne, duk kuma wanda ya kare wani doka za a hukunta shi bisa laifin da ya aikata. Yace muna so duniya su san irin abin da muke yi. Wannan abin ba boye muke yi ba. Ke yasa muka gayyato ku yan jarida da kuma wasu lauyoyi dan tabbatar da cewa duniya sun san abin da muke yi. Dan babu wani kungiya cikin harkan mu.
We didn't have cases of soldiers involved in murder that are going to be tried by this court martial. Is that weighty? So any kind of injustice meted on the people in the course of the charge of our duties, we don't condone it.
Yace na riga na shaida muku cewa akwai wasu abubuwa da sojojin da suka yi ba bisa doka ba. Kaga cikin har muna da wani shari'an kisan kai da ake zargin wani da shi. Yace wasu su kuma sun keta haƙƙin bil alama ne lokacin da suke gudanar da ayyukan su. Da haka ba za mu labanci irin wannan ba. Brigadier General Victor Zoku dai yace sojoji 20 ne za su fuskanci wannan kotu, kuma 10 sace daga cikin kananan jami'ai ne, hudu kuma manyan jami'an soja ne. Wanda dukkanin su za a musu shari'a bisa laifukan da suka aikata. An dai gurfanar da dukkanin waɗannan mutane guda 20 a gaban wannan kotu, sanye kuma da rigunan su na sarki da kuma mukamin su a makale a jikin rigunan nasu, sai dai ba su sanya hulluna ba. Wannan kotu dai shine irin sa na farko da aka kafa a wannan jaha da zai hukunta duk wani jami'in soja da aka kama musamman ma a wannan shiya na arewa maso gabacin Najeriya da ya saba doka lokacin da yake gudanar da ayyukan sa. Brigadier General Adeyemi ne shine shugaban wannan kotu wanda ake kira president a turanci, da kuma ya tambayi dukkanin waɗanda ake tuhuman ko suna da wani ja game da kafuwar wannan kotu ko kuma rashin yadda daga wani daga cikin masu gudanar da wannan shari'a. Babu daidai daga cikin waɗannan jami'ai da ya amsa, sai wannan kotu ta ci gaba da masu bayani kan irin tsare-tsarenta da kuma irin yadda za a gudanar musu da shari'a. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
When you get the motto, I'm a bank or a dozen soda. Don't what they be in that a mutay soda. Don't what they like you are in that a mutay soda. Why you bring the arena, a careful, a keg, a yata, got it. A man, a hana, got a lace soda. A man, a hana, got a lace. When I'm bumping, I'm Juma kete daro akumada akabu akaya Kanamba pangamu warombe jambambaba Kajuma kete daro akumada akabu akaya Soja Kwenye kitu mutu wa meba kodo se soja Tumwate pitina indata mutai soja Tumwate likiwa indata mutai soja Waiku indi arena akabu akaya
a gaida Haruna. To daga batun shari'ar sojoji a Najeriya, yanzu kuma sai batun bakin haure, inda hukumar da ke kula da bakin haure ta Majalisar Ɗinkin Duniya ke ci gaba da baiwa matasan nahiyar Afirka damar koyon sana'o'in da za su rike kansu da zimmar kawo ƙarshen matsalar kwararar bakin haure 'yan Afirka zuwa ƙasashen Turai. Daga ƙasar Jamhuriyar Nijar ga Haruna Mamman Bako da wannan rahoton.
Rashin hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da tallafawa bakin haure a Jamhuriyar Nijar, cewa da OEM, yana bada horo yanzu haka ga bakin haure da ke neman tsallakawa zuwa arewacin Afirka, inda daga nan suke neman zuwa ƙasashen Turai waɗanda suka fito daga ƙasashe da dama na Afirka. Haka zalika da matasa marasa ayyukan yi da ke jihar Agadez, inda ake koya musu ayyukan hannu da ke ba su damar samun abin yi ko da sun koma ƙasashen. Wannan horon na gudana ne a wurare guda uku yanzu haka a cikin birnin Agadez. Malam Azama Muhammad, jami'in da ke kula da cibiyar bakin haure, ya yi mini ƙarin bayani.
Mun fiddo wani sabon salo na taimaka ma bakin haure bisa kan yanda za su yi su isa gida lahiya, kuma su isa da wani ilimi wanda za a taimaka musu su samu su sarrafa wani kasuwanci ko su sarrafa wata sana'a daban-daban a cikin gidajensu. Shine muke yin program na formation. Yara na Agadez wanda suke zaune cikin farodi, wanda ba su da aiki ko sun yi lakwar sun bari ko sun kasa, su ma muna karɓan su, muna sa su cikin wannan formation.
Shi dai wannan horo yana sawar matasa da bakin haure dogaro da kanunsu, da ma hana su tafiye-tafiye da ke cike da harɗurɗuran rasa rayukansu a teku. Matasan da suka ci muryar waɗannan horon sun bayyana mini ra'ayoyinsu game da wannan shirin.
Sana Mahmud Alasa, yau mun kare muna
murna muna farin ciki sosai mun kare an ba mu takardar cewa da take tabbatar mana cewa an fura mu bisa aiki na kira wanda suke nan ga cema na farjiro
sunana Haruna Abubakar ta dauko makera wanda za mu formation akan harka aiki kira ta hannu matabarakallah masha Allah mun yi lafiya mun kare lafiya abinda za mu ce sai dai mu kara musu addu'a Allah ubangiji ya ba su dama akan al'amuran su da suke Allah mana buɗi baki daya kuma ina goyen baya ga kan sauran yara dan bayan mu mu hada karfi da karfe kamar yanda suke taimaka mu akan harkokin mu mun Allah ubangiji ya ba mu iko mu samu wani abu wanda za mu taimaka ma yara kuma mu ba su kuraje akan yan bayan mu
to muna musu godiya sosai musakan tallafi da suka kawo mana mujan da bamu da aiki saboda yanzu matashi in baya aiki kenan banza ne wa zai ci dashi ba mu mai ci dashi bai za kuma wani ya ci dashi kuma yana kare buda da kanshi
yau dai alhamdulillah gobe in an tashi ana nemo wanda suke da waga takarda kenan ina cikin su nima na samu in dan ci abinci haka na
da farko dai reshen majalisar dinkin duniya mai kula da tallafa ma bakin haure ya kebe matasa 50 da ya share watanni 3 yana ba su horo akan ayyukan kira domin dogara da kai Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Agadez a jamhuriyar Niger
Allah 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 hadaka mu afirka mu sojuna mutuna da jabun na bayan mu yantattu ne kuma ga ilmu sun ce mun dau mulkin kanmu kuma tashi mu ne mai abin kanmu mu gaba daular da ta tashe mu sai ista afirka mu dan duba su ma ba za su yi bauta ba da yawa a ciki sun karkarba
a gaida Haruna har yanzu dai ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe 1 da minti 17 na dare yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku maimaitin shirin domin iyali
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka huiba ku jama ha tambaya ni ke da
dan yan sanda ta kama shi
mun kama shi
yana ina yanzu
yana hannun
bar dai yanzu yana Kano domin dama mutumin Kano ne yana zaune a nan mahaifiyarsa tana nan
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana bin diddigin harbin wata mace da ake zargin wani attajiri da yayi a garin Kaduna wanda ake ganin hukumomi suna yunkurin kashe maganar bayan jin ta bakin macen da mai gidanta ya rasu ya barta da yaya uku makon da ya gabata muka fara gabatar muku da hira da wakilinmu Isa Lawal Ikara yayin da hakimin Barnawa Alhaji Kabiru Zubairu wanda ake zargi da kare attajirin da ya harbe ma'aikaciyarsa ga ci gaban bayanin da hakimin yayi wa wakilin namu
ai ba wanda yafi karfin doka babu in ka lura salakuna nawa a sannan wanda suka kai inda suka kai amma doka ya cire su ka duba sultan da suki ka duba jakolo da shine na daya anan shi jakolo kuma shine na uku amma kaga duka doka bai bar su ba mu abin da muke tsaya kai akan kowanne mutum idan abu ya same shi ayi mishi adalci komin talakan da yake kasa na idan larura ya same shi ba wurin yan sanda ba ko wajen soja ne zan bi in ga an mishi adalci idan dai bai saba doka ba
amma yanzu ina shi Barde wato Jamilin da aka ce a gidan shi aka yi wannan harbi
Barde yanzu yana Kano domin dama mutumin Kano ne yana zaune a nan mahaifiyarsa tana nan yana Kano yana nan dan can ne yanzu shi dan kasuwa ne case ne wanda yake aka yi beli kuma sannan su waɗannan da suka gane sun yi kuskure a cikin bayanansu na farko sun rubuta takarda yanzu gashi a hannuna cewa an riga an yi settling wannan sun gane kuskure ne iftila'i ne Allah ya kawo don haka wannan takarda commissioner yan sanda yana nan a cikin fadin da ake bincike amma Bardan ma da zai zama yarinyan na ce mishi tunda larura ya faru bayan ya dauki nauyin magungunanta shi ko wancan mai gadin tun a ranar farko aka ma sallame shi nace ko za ta je asibiti so nawa ne ya zama ya tabbata ya ci gaba da kulawa da ita saboda na fahimci su ba su da karfi amma ya nemi wani abu wanda zai zame mata kaman jali tunda wannan aiki yanzu a gidan shi ba zai yi ba tunda yana aiki tana aiki ne yana biyan ta nace nemi kuɗi masu nauyi ya bata ta je ta jajali kafin ma ta yi aure. Da ma muka je ga takarda nan sun sa hannu sun karɓi wannan kuɗi wanda aka ba su naira 100,000 suka ji daɗi saboda wannan ibtila'i idan ta samu abin da za ta riƙa juyawa tana yin jali.
Ba ku ganin ƙila kada mutane su ce ko toshiyar baki ake ba su don a kashe wannan magana?
Wannan kawai mun ba ta ne saboda sun ce za ta yi aure a ƙarshen wannan wata. Kuma ni na ce a duba aƙalla mafi ƙaranci tun da dai sun yarda cewa an yi kuskure su ma sun ga cewa wannan abu tsautsayi ne sun saka hannu. Wannan rubutun ma da aka yi tsakanin su da ƴan Human Rights bana nan suka yi wannan yarjejeniya suka ce sun gane da can farko ɓacin rai ne. Wannan shi yasa na ce a kyautata musu ihsani.
Amma an ce tun kafin tun lokacin ana asibiti ma shi Jamilin nan ya musu barazanar cewa tunda ba su da komai shi ke da kuɗi zai ɗauki nauyin sa asibiti saboda haka zai iya musu komai. Wannan magana ba inda za ta.
Wannan magana bai faɗa ba domin tunda abin ne ya faru dai ina tare da shi dare da rana ban san ban ma yadda zai faɗe ta ba amma za a iya faɗan fiye da haka ma a ce shi yace.
Gaske ne wai ko kwana ɗaya bai yi a charge ofishin ƴan sanda ba?
Ya za a iya kwana tunda dai abin nan an bincika an tabbata kuskure ne kuma yaran nan da sauki to ya amma an sace a sai kuma yana kan beli ne har yanzu to mutumin da yake kan beli ai baya da ƴanci maganan kwana mutumin sai ya kwana a gidan yari shine zai a ce an hukunta shi
yanzu a wani hali ake ciki a yanzu haka
yanzu ana hali ne akan su sun yadda an samu kuskure an daidaita ba su da shari'a da shi ba su da magana da shi to da haka yanzu hukuma ita ne kuma za ta duba wannan yarjejeniyar da aka yi idan sun ga akwai wani abu wanda za su miƙa wannan abu gaban kotu ne kotu ta zo ta yi aikin ta duk muna saurare domin ba wanda ya fi ƙarfin doka amma wai maganan cewa an nuna ana da kuɗi an fi ƙarfi babu wannan ba haka yake ba.
Yanzu banda wannan kuɗin za su iya sare da wani ƙarin kuɗi ko an gama magana kenan?
Yanzu abin da muka ce idan ma aurenta ya zo ta ɗauki gidan Jamilu kamar gidanta ko da ta yi auren da ita da mai gidanta ma su zo a cika da harka na zumunci wannan kawai an ba ta ne ta samu wani abu na jali don kyautatawa.
Jamilu Barde yana ƙarƙashin wannan gutun da yana zama yana ƙarƙashinka za mu iya samun damar da ƙila za a haɗa mu da Jamilu?
Wannan ba laifi in ya dawo daga Kano zan gaya mishi ya zo shi ma ya magana da ku babu damuwa.
Hakimin Barnawa Alhaji Kabiru Zubairu. Shirin ya kuma ji ta bakin kwamishinan 'yan sanda na jihar Kaduna Adamu Ibrahim kan wannan batun wanda bayanin nasa da na hakimin Barnawa suka yi karo da juna ga abin da yake cewa.
Akwai wannan al'amari da ya auku wanda shi mai gidan ya ce yana son ya sabisin bindigan shi ne ta watsi har ta harbi wata yariya da ke cikin gidan kuma har yanzu dai muna bincike akai.
Ana maganar cewa kamar girman laifin ya kamata a daure shi an ce ba ta rishi ba.
Daurewa ba mu ke daurewa ba kotu ke daure. Mu ba ma hukunci ya mu bincike mu kai kotu.
Amma rundunar 'yan sanda ta kama shi?
Mun kama shi.
Yana ina yanzu?
Yana hannun mu.
Menene sunan wannan laifin a hukumar 'yan sanda?
Ban gane me sunan laifin ba.
Wato laifuka kukan ba su sunaye a hukumance a rundunar 'yan sanda me sunan laifin da yayi?
Look, laifi zai zo yanzu misali kana imarin mutum zai zama kamar assault. Assault karamin laifi ne. Mutumin ya zo karshen ta a ce marin yasa ya mutu sai ya koma kisa. So ba zancen mai laifi bane. Me ya auku ne kuma me yake ciki? Laifi ya danganta ga in an gama bincike me aka gano. Me lauyoyin mu suka gano cewa ya kamata a cajin wannan laifin da shi. Akwai wanda a zahiri sata ce. Kana ganin an yi sata kace wannan sata ne amma in ya shafi taba lafiyar mutane ya danganta ga laifin da lauyoyin suka ce an a lokacin da aka yi bincike.
Yaya girman laifin wanda mai sauraro da bai san 'yan sanda ba zai kalla misali?
To in aka ce maka harbi ya danganta ma da inda harbin ya zo. Idan yanzu kamar misali wani ya zo ya harbe ka a kirji bai zama ɗaya da wanda ya harbe ka a yatsa ko a kafa.
Kuka ce kuna bincike yaya maganar bindigar da ya mallaka ne?
Tana hannunmu.
Tana da lasisi?
Akwai lasisi.
Wani hali aka kai game da shi halin da shi
suna hannun mu da lasin din da bindigan da suna hannun mu
amma kun san halin da ita yarinya take ciki?
Tana asibiti. Tana mun san tana asibiti.
Wa ke daukan dauniyar ta?
Iyayenta. Mu za mu dauki nauyin mata magani? Ai ba mu bane.
Hakimi wanda shine ya fara cewa shi ya kawo karar mutumin saboda dan unguwar shi ne yace an ba da belin shi.
Ba gaskiya bane ba shi kawo kara ba. ba shi ya kawo ƙara ba, ina ga maka cewa ba shi ya kawo ƙara ba.
Ya ce shi ya kira waya?
Babu, ba gaskiya bane, ba shi ya kawo ƙara ba.
Me alaƙar hakimin nan da wannan maganar harbi ne tunda angoshi ce?
A to ai shi zaka tambaya mu, muna gane tunda mu ya kace akwai case a gaban mu wanda muke bincike, ba zaka tambaye mu dangantakar hakimi da case ba. In ya nuna wani interest can tsakanin shi da kila da yan uwan masu yan uwar ita yarinya wannan daban ne, amma mu a gurin mu ba shi kawo ƙara ba, kuma ba kowa bane ya zance yana kamar sauran duk wasu ƴan Najeriya da ke izo ku su ce me ake ciki game da case kaza.
A hukumance idan mutum ya da bindiga mai girma commissioner ya iya zuwa gida ya ce zai rinka gwadata?
Ai ba gwaji bane, nace maka ya ci kamar yadda ya faɗa, ya ce yana sanya service, ba gwaji bane. Gwaji kai gwaji cikin gida? In zaka koyi bindiga ma ai waje zaka je ba cikin gida ba, ba gwaji bane, nace maka ya ce yana so ya service nata ta tashi.
Yarinya ta ce dama irin shi ya bace kan irin wannan harbin.
A to ban da labarin wannan, ban san da wannan ba.
Ili su ma sauransu ce a binciken ku ba ku tuntubi yarinya ko ku ji ita mai ta faɗa akan wannan yaro a wannan harbi ba?
Kana tsammanin yanzu a ce muna bincike mu kasa binciko wanda aka yi masa rauni? Zai yiwu a ce ba mu tuntube ta ba?
Me masu sauraro za su sare game da wannan batu, dan akwai wanda suke ganin ba karaman magana ba ce?
Ko mun san ba karaman magana ba ce? Abinda masu sauraron mu zan ba su tabbas akai shine cewa za mu tabbatar da an yi adalci, kowa ko mai girman wanda yake da laifi a ciki.
Hira hakimi ta tabbatar da cewa shi Jamilin da ya harbin nan yanzu yana Kano.
Ni ban san matsayin hakimi a wannan case ba. Me matsayin shi ne aka ce maka a cikin wannan case? An ce maka ya mana jawabi ne ko ko shi shaida ne ko wani abu ne a cikin case nan?
Ya ce shi ya dauko magana ya kai police kuma ya kawo nan wurin commissioner.
Ba shi bane, ba shi bane, nace maka ba shi bane. Yarinya a gurguje ta fito tana ihu cewa zai kashe ni, zai kashe ni. Makwabta suka zo suka kawo mana ƙarar cewa sun je harbin bindiga a gida kaza, muka ce eh ga yarinyar nan kuwa, aka dauke ta aka yi asibiti da ita, ba shi kawo ƙara ba.
Kwamishinan 'yan sanda na jihar Kaduna Adamu Ibrahim, abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana mu dora inda muka tsaya, inda za mu nemi jin ta bakin kungiyar kare haƙƙin bil'adama da aka ce ta sa baki a cimma yarjejeniyar kashe wannan magana, da kuma attajirin da hakimin ya alkawalta za a nema ya yi bayani. Yanzu a madadin wakilinmu Isa Lawal Ikara da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, da kuma Chibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri, ke cewa Allah tabbata mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne.
A gaida da Grace, sai a biyo mu a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin.
Da aka nada yayi aiki ne da United Nations Majalisar Dinkin Duniya akan tattalin arziki a Afirka da sauransu. To, but matsalar da ake fama da ita yanzu a Najeriya ya kamata ya fuskanci mutane ne wa'anda suka san tattalin arzikin da yake cikin Najeriya, ba wanda yake wajen Najeriya ba, ko kuma wa'anda za su dau shawara daga wasu kungiyoyi.
To madalla, wannan wani kwararre ne ke magana akan nadin da shugaba Muhammadu Buhari yayi akan masu bai shawara wasu guda hudu. Sai a biyo mu a shirin mu na hantsi domin ji cikakken rahoton. Yanzu kuma lokaci ne da zamu koma ga ladan a wannan kare ya bamu labarai amma a takaice.
Jami'a kasar Turkiya sun ce mutane 8 ne suka mutu sakamakon tagwayen harin da 'yan tawayen Kurdawa da ke kudu maso gabashin kasar suka kai, hawa kuma mutane da dama suka samu rauni. 'Yan tawayen dai na jam'iyyar ma'aikata da ake kira Kurdistan Workers Party da ko kuma PKK a takaice sun tada bom ne a gefen hanyar garin Kiziltep da ke yankin gundumar Mardin, inda hakan ne dalilin mutuwar mutane 3 nan take, kana wasu 25 suka samu rauni daban-daban. Cikin waɗanda suka jikata ko har da yara ƙanana su 5. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce za ta dakatar da buɗe wuta na tsawon sa'o'i a yankin Aleppo na ƙasar Syria domin a samu damar gittawa da kayayyakin jin ƙai ga birnin wanda yake cikin damuwa. Ƙasar ta Rasha ta ba da wannan sanarwar ce jiya Laraba, ta ce daga yau Alhamis ƙarfe 10 zuwa ƙarfe 1 na ƙasar ta Syria za ta dakatar da buɗe wuta. A ranar Talata ta gabata ne dai Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci a samar da wani lokaci na musamman a cikin kowane sati domin a iya gittawa da kayayyakin jin ƙai ga mabukata a yankin na Aleppo. Lokacin da wannan sanarwar ta kai ga kunnan babban jami'in kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya, Stephen O'Brien, ya shaida wa taron manema labarai cewa zai yi na'am da duk wata shawarar da za a bayar, muddin haka za ta kai ga kayayyakin jin ƙai su kai ga 'yan gudun hijira.
A gaishe ka, masu sauraron mu, anan muke ka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya na gabatar da shirin, da kuma Salaman Abu da Sidi waɗanda suka bada umarni da ma injinan mu na yau Jimi. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa sai mun sake haduwa in an jima. Assalamu alaikum.